Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 14 ga watan Mayu na shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19:25. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Kuma su kuma za a ji mu ne a Alpha Radio. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a ji mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da dare. Baba Yakubu Maikiri ne tare da Hafsat Bello dan mai soro. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku gama, bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewar wato babban jam'iyyar adawa a jamhuriyar Niger ta yi bukin cika shekaru 9 da kafuwa. Bayan haka kuma muna dauke da ci gaban hirar wakilinmu a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, da shugaban hukumar kiyaye hantsira ta kasashiyar jihar Kano, ko komanda Ibrahim Sarki Abubakar. Bayan haka kuma za mu nemi ku kira akan wannan batun, ku bada ra'ayi, ku bayyana ra'ayinku ta yadda za a rage ko kawar da hantsira a kasashenmu, amma duk sai bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Falasinawa da dama sun rasa rayukansu fiye da 2000 kuma sun raunana a yayin da aka yi arangama tsakaninsu da jami'an tsaron Isra'ila a kan iyakar Gaza a yau Litinin, yayin da dubban mutane ke zanga-zanga kan kaddamar da sabon ofishin jakadancin Amurka da aka yi a birnin Kudus. A yayin da Amurka da Isra'ila ke murnar sabon ofishin, tashin hankalin ya kai kimanin kilomita 100 daga ofishin. Sojojin Isra'ila sun ce fiye da mutane 40,000 ne suka yi zanga-zangar, inda ma'aikatan lafiyar Falasɗini suka ce musu masu zanga-zanga 52 sun mutu sakamakon aman wuta da sakin barkonan tsohuwa da jami'an Isra'ila suka yi. Wannan ranar ita ce wacce aka yi kashe-kashe mafi muni a Gaza tun a shekarar 2014 a lokacin da suka yi yaƙi da Isra'ila. Yayin da yawan waɗanda suka mutu ke ƙaruwa, waɗansu ƙasashe ƙawayen Amurka da Faransa da Burtaniya sun yi kira ga dakarun Isra'ila kansu tsagaita wuta, amma Amurka bata shiga kiran ba, don bata yi kira ga Isra'ila don ta dakatar da mayar da martani ga zanga-zangar ba, kuma ta ɗora laifin tashin hankalin kan ƙungiyar Hamas ta ɗauka kan Gaza. 'Yan sanda a Indonesia sun bayyana cewa wani iyalin gida ɗaya ne na mutane 5 suka kai harin ƙunar baƙin wake kan wani ofishin 'yan sanda a Surabaya a yau Litinin, har suka yi sanadiyar raunin na mutane 10. Wani bidiyo na ɓoye ya nuna babura 2 a lokacin da suke kusantar wani shingen bincike jim kaɗan kafin bam ɗin ya tashi. Hukumomi sun ce yarinya 'yar shekaru 8 ce kadai ta tsira, waɗanda suka raunana kuma sun hada da 'yan sanda 4 da fararen hula guda 6. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Rikicin da aka yi cikin birnin na 2 mafi girma a ƙasar ya zo ne bayan kwana 1 da wasu 'yan gida 1 su 6 suka kai harin bumabumai kan cocina guda 3, suka kashe akalla mutane 13 da kuma raunana wasu 41. Kafofin yaɗa labarai a Japan da Koriya ta Kudu sun bayyana cewa wata tawaga daga Koriya ta Arewa ta isa birnin Beijing a yau Litinin domin zaman tattaunawa. Ziyarar ta zo ne mako guda bayan da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tattauna da shugaban ƙasar China Xi Jinping a birnin Dalian da ke arewa maso gabashin ƙasar, wanda shine haduwarsu ta biyu tun ƙarshen watan Maris. Hakan ya biyo bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kai Pyongyang. Ziyarar da tawagar Koriya ta Arewa ta kai ita ce ta ƙarshe a baya-bayan nan, cikin 'yan tsirarin hulɗar diflomasiyya ta kawo ƙarshen gabar da ke tsakanin Koriya ta Arewa da ta Kudu a cikin 'yan makonnin nan, tare da taron koli mai ɗimbin tarihi da aka yi watan da ya gabata tsakanin Kim Jong-un da shugaban Koriya ta Arewa Moon Jae-in. A ranar 12 ga watan Yuni ne ake sa ran za a yi babban taron koli tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa a Singapore. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabon zababban Prime Minister Malaysia Mahathir Mohamad ya dakatar da babban Attorney General na kasar a shirye-shiryen da yake na sake bude wani bincike mai alaka da asusun saka hannun jarin kasar wanda ake kira 1MBD. Mahathir ya bayyana hakan a yau Litinin cewa zai maye gurbin babban lauya Apandi Ali wanda ya wanke tsohon Prime Minister kasar Najib Razak daga kowane irin laifi a cikin almundahanar da aka yi a shekarar 2016. Hukumomin Amurka sun ce jami'an YNMBD sun yi wadaka da kudin asusun wanda yawansu ya kai dalar Amurka biliyan 4.5 wanda aka samu waɗansu daga cikin kudaden a asusun Najib na banki. Najib wanda shine ya shugabanci bangaren bada shawarwarin asusun ya musanta duk wani zargi da ake yi mishi. Har ila yau Mahathir ya sauke shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa na kasar Zulkifil Ahmad wanda Najib ya nada a shekarar 2016.
Hafsat Bello da mai soro kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla za mu faro rahotannin namu ne daga Jamhuriyar Niger inda babban jami'ar adawan kasar ta yi bukin cika shekaru 9 da kafuwa yayin da shugabanta kuma tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Hamma Amadu ke gudun hijira a kasashen waje bayan da hukumomin kasar suka zargi matarsa da safarin jinjirai. Suleiman Muni Barma na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Dumbun magoya baya ne suka hallara a gangamin da jam'iyyar Model Lumana ta shirya a zauren Palais de Venefugie a jiya Lahadi domin shagulgulan cika shekaru 9 da kafuwar wannan jam'iyya da ke matsayin jagorar jam'iyyun adawar Niger. Shekaru sama da uku kenan da shugabanta Hamma Amadu ke gudun hijira a Turai, lamarin da shugabar matan Model Lumana Madam Akunu Hadiza ta ce ba zai katse musu hamzari ba a kokarinsu na dora shi akan kujerar shugabancin kasa.
Tunda aka kama President Hamma ba ku kwana kuna tsaye tsayin daka. Allah ya sa duk abin da muka sa cikin ranmu mai kyau, Allah ya tabbatar da shi don mu. Duk militantin Lumana, ina godiya matukan godiya President Hamma a unique candidate.
A sakon bidiyon da ya aike wanda aka haska a yayin wannan biki, Hamma Amadu ya jinjina wa magoya bayansa saboda yadda suke kara nuna jimiri akan abin da ya kira wulakanci da cin fuskar da ake nuna musu. Sannan ya sanar da su cewa ya karbi tayin da uwar jam'iyyar ta yi masa a watan Fabrairu da ya gabata akan buƙatar tsayawa takarar shugabancin ƙasa a zaɓuɓɓukan 2021. Yana mai tabbatar musu da cewa ba abin da zai hana masa shiga wannan fafatawa da yardar Allah.
Vous m'avez désigné comme votre candidat de 2021. Je serai par la grâce de Dieu candidat. Person sur terre ne saurait l'empêcher.
Jam'iyyun siyasa daga bangarori daban-daban ne suka halarci wannan gangami na cika shekaru 9 da kafuwar jam'iyyar Model Lumana, cikin su har da jam'iyyar MPN kishin ƙasa wacce a watan jiya ta raba gari da jam'iyyu masu mulki. Honorable Corone Masani shine mataimakin shugabanta na ƙasa baki daya.
MPN kishin ƙasa tana cikin majority shekara 2, amma ta ga abin da bai da kyawu ta ce ba ta iyawa. Yau mu ƙan adawa na UNPN kishin ƙasa, mu da mun sai party mu iko muke bida. An ce wannan kundin tsarin neman iko an yi shi na dan wani ya ci iko an rubuta wani har ya ganye tun ba ta yi ba, ya za mu mu tayi tare da su. Dan wannan ne muka ce musu da senikinsu da kundin zaɓensu ba mu yarda da shi ba. Da sunan Ibrahim Yakuba da sunan MPN kishin ƙasa, Allah ya sawo ga sallata ku ta ƙara lahiya.
A shekarar 2009 ne wasu matasa suka kafa jam'iyyar Model Lumana a wani lokacin da Hamma Amadu ke kulle gidan yarin kutukale saboda zalginsa da rubda ciki akan kudaden tallafin 'yan jarida kafin daga bisani a bada belinsa. Haka kuma shine ya kara da ɗan takarar PNDS tarayya Muhammadu Isu a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan Maris ɗin 2016 a yayin da yake kulle a gidan yarin Filinge saboda zarginsa da sayan jarirai kafin a fice da shi zuwa Faransa neman magani inda yake ci gaba da hijira. Suleiman Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Suleiman Barma. A hirarsa da shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar jihar Kano, wakilin jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi ko komanda Ibrahim Sarki ko ana samun nasara a gangami da suke yi wurin wayar da jama'a kan kiyaye hatsira. Sai ya ce,
to alhamdulillahi za mu ce kwalliya tana biya cikin sabulo, saboda abu daya su kungiyoyi na sufuri kamar NRTW da Sunarto da sauransu mun samu haɗin kansu kwarai da gaske, suna kuma horar da mambobinsu a kansu saurare mu su kuma kiyaye dokokin hanya, saboda haka kwalliya tana biya. Amma akwai kuma wani abun da muka hanga yanzu nan, yawanci wanda suke yin hatsarurrukan nan su ba su a zama a tashar, masu daukan fasinja kan hanya ne yawancinsu, masu yin overload da yawa, masu yin gudu da yawa. Saboda haka yawanci lokacin da muka yi gangamin nan za ka ga su ba su
nan, haka sakon bai same su ba.
Yawwa, sakon sai dai ko na radio, wasu ma basa saurara ma radio. Amma duk da haka,
to idan haka ne me kuke yi akan su?
Abinda muke yi akan su, muna hada kai da kungiyoyin sufuri.
To amma kuma ka ce ai su suna daukar fasinjoji ne a bakin titi, dan haka gunda kuke gangami ba sa nan, dan haka ba sa samun sako.
Abinda nake cewa shine muna hada kai da kungiyoyin sufuri, muna yin patrol, muna kama su muka same su na farko kenan. Su ma kungiyoyin sufurin su kan yi patrol, suna kama su. Saboda haka ɗaya daga cikin abubuwan da muke yi kenan. Sannan kuma akwai wani registration da ake yi na motoci, ko da ba ku san ku zauna a tasha. Muna da wani ana ce mishi Road Transport Safety Standardization Scheme, wanda duk masu motocin sufuri sukan yi register da wannan. Ana zuwa ana musu abin nan fadakarwa a ofishin su, ko kuma a wurin da suke, ko daban su ko garejin su.
To madalla a gaida wato Mahmud Ibrahim Kwari ke dan da ko komanda Ibrahim Sarki Abubakar na jihar Kano. Ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 4 ne da minti 40 da kusan da rabi, wato da minti 12 kenan da rabi, ko kuma daƙiƙu 30. Sai kuma yanzu a shirya domin a kira a bada ra'ayi akan irin ko kuma wace irin rawa ce fasinjoji ko kuma masu ɗaukan motocin haya, bancin direbobi da hukumomi za su iya takawa don kawar da hatsira ko kuma wato rage hatsira kenan a ƙasashenmu. Amma kafin nan sai a gyara zama.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun samu kira daga Gombe, wane ne a Gombe?
Abubakar ne daga Gombe.
Abubakar, to bismillah.
Ra'ayi na dai akan wannan hadira da suke faruwa, gaskiya akwai masu ne da kwaya da sauransu, da kuma rashin karatu da ilimi akan ma abun gaba daya.
Shi yasa ya kake ganin za a shawo kan wannan lamari?
Doka za a sa musu mai tsauri, kuma sannan idan mutum ya kashe rai ya biya diya.
Na'am. To mun gode kwarai da gaske. Bari mu dauki kira daga Maiduguri. Wane ne a Maiduguri?
Maiduguri, Adamu Muhammad ne daga Maiduguri.
To Adamu Muhammad, bismillah.
Barakallahu bikum. Dan ya dade ina neman ku Allah ya sa yau kuma na samu dace.
To alhamdulillah, bismillah.
Dan gaskiya muna jin dadin shirye-shiryen kundin sosai, yana ga'idar da. Amma yanzu ba wani abin da zai mu faɗa dai, Allah ya.
To an gode kwarai da gaske. An gode kwarai da gaske. Jama'a kada ku shafa, kuna za ku kira ne ku ba da ra'ayinku wace irin rawa ce wato masu ɗaukar motar haya za su iya takawa wurin ganin an rage hatsira ko an kawar da. To mun samu kira daga Lafiya Bari-Bari.
Salamu alaikum.
Amu alaikum salam. Wane ne a lafiya?
Mai mulki Tailan Gayu bayan kai gama Suleiman lafiya.
To mai mulki bismillah.
Eh to na bude kenan ban ji dan abin da ake nufin ba.
To shikenan wato muna magana ne akan wani irin rawaje talakawa ma za su iya takawa wurin ganin an kawar ko kuma an rage hatsira akan hanyoyin mu.
Eh to abin da ina ganin dai za a tako ina ganin to kaman tsaron da ake sa akan hanya din nan. Da kaman yanda ake sawa polisawa kan hanya kaga mai yiwa yana da kyau haka din nan.
To mun gode kwarai da gaske mai mulki. Yanzu bari mu je jihar Kano. Waye a Kano?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Hello,
muna sauraron ka malam.
Baba ku make barka da yammaci.
Yawa, idan sunan malamin ne?
Yawan mai magana dan Juma mai shago ko kani a karamar hukumar Sanya da ke jihar Kano, Najeriya.
To malam da Juma, bismillah, na ra'ayinka.
Yawan ra'ayina, to yanzu nan dai na kama ku ban san abin da kuke magana ba kai.
To ba laifi, insha Allah ka saurare mu zaka ji abin da ake abin nan muke magana akai. Bari mu dauki kira daga Kaduna kafin malam dan Juma ya saurare mu ya ji abin da ake nufi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
barakatuh. Amu wa alaikum assalam.
Na Adamu Jeji daga kamfanin Fati Jaji Kaduna, Nigeria.
To malam Adamu Jeji, bismillah.
Kuma shawaran da zan bada dangane da rage yawan hadarurruka da ake fama da shi a kasar mu gaba daya.
Na'am.
Wato abin ya rabu gida biyu ne. Na farko dai su kansu direbobin motar ce sun ji tsoron Allah wajen tanadar motocin nasu da tayoyi ingantattu. Sa'annan kuma a rage guje-guje. Za ka ga wasu motocin kwatana ne ake turo su daga kasashen waje, wanda kwali kawai suke dauka a kasashen waje can, amma nan sai a make su da jama'a a narka musu kaya mai nauyi. Sa'annan kuma in ka dawo wajen fasinja inda muke da namu laifin mu kuma. Za ka ga mutum zai je Kano ne, ya taso daga Kaduna, wanda tafiyan awa ɗaya da rabi ne, amma mutum ba zai taso da wuri ba, yana so a awa ɗaya ne a kai shi ko kasa ma da awa ɗaya. Ya dingi duba agogo ki ne yana matsa ma direba, ni fa ina da uzuri a Kano, ka fai sauri direba. To idan aka samu mai garaji mai gajan hakuri sai ya dingi banka a motar wuta, kuma daga ƙarshe ya tsanci kai a rami. Waɗannan abubuwa su ne, sannan ita kuma gwamnati ta tabbata ta gyara hanyoyin motocin gaba ɗaya. Wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da zan bada dangane da tsira gaba ɗaya.
Mun gode malam Jeje. Har yau dai muna nan a jihar Kaduna. Ɗin waye a Kaduna kuma na biyu?
Baba ya ku mai kyari, kwana biyu barka da aiki.
Gaskiya Murtala, wallahi yawa ina sa.
To barka da dawo aikin safe. Sunana Murtala ne, ina kiran kuma daga garin Gasa a Karzo tare da Najeriya.
Yawa, bismillah ma Murtala.
To baba ya ku mai kyari, na farko akwai laifin fasinjoji. Direba da ni baba ya ku mai kyari. Kai fasinjoji san cewa suna da yanci, dan direba ya dauke shi yana gudu su sa ya tsaya inda yan sanda ko wani road safety kai karen shi. Sai a ajiye shi su a sa su a mota jiya mai hukunci. Sannan kuma kullum abin da muke gaya a fasinja su dinga shiga tasha suna shiga mota. Kuma malaman addinai fa sai sun fito suna gaya wa fasinja fa duk fasinjan da ya shiga mota ana gudu da shi bai magana ba. To in fa ya je ya mutu fa kamar ya yi shahadar gunsuru ne daga kwata zuwa tukudu abin nan ba wani lada. Allah zai tambaye dan yana gani aka kashe shi. Ya kamata malaman addini su tashi su fara wa'azi akan haka. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode kwarai ma Murtala. Bari mu je jihar Nasarawa. Yi a Nasarawa.
Hello, sunana Buba Adama Motors daga Nasarawa da Taro Local Government.
To malam Buba, bismillah.
Wato abu da zai taimaka
kai malam Buba, tsaya da kyau, layin ka ba shi da kyau. To da alaman layin malam Buba ga kanan kuma ka fito daga Adamawa Motors, wannan maganan ku ce da ina jin da za mu samu yadda muke so. Mun samu kira daga Onitsha.
Daga Onitsha kuna magana da Alhaji da Girema daga nan garin Onitsha.
To malam Alhaji Audu, bismillah.
Wato duk abin da yake faruwa akan wannan abubuwan duka laifin fasinja ne, domin su fasinjoji idan wani direba ya dauke su zaka ji suna ayi gudu suna sauri, to duk laifin fasinja ne. Kana ba dora Allah ya kiyaye gaba, Allah ya tsare.
Amin amin amin. Mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Jos kuma mu ji wane ne a Jos.
Baba ya ku bakin ribarka da yamma.
Yawa.
kana magana da tsohon mai sauraron nan ne naku ofisa Yusuf dan Kaduna na tashar motar bomb daga jihar Plateau.
Allah sarki, to bismillah ofisa.
To baba ya ku maro makeri idan tsira yana da sata da dawama fatuna da wari.
Na'am.
Daga passenger zuwa driver zuwa su jami'an road safety din duk kowanne yana da nasa laifin. Dalili na kuwa shine su jami'an road safety wallahi na ga maka idan suka gamu da tsofaffi irin mu da tsohuwar mota ko dijikin motar ka takaddu ne ka za su wulakanta yaro kuma wanda yake ko laina ba shi da ita shi zai kaga yazo ya wuce su ko uku ba su gamar ba in kaga an tare shi haka to ire-iren mu ake tarewa a baya sai shi sai a ce ya wuce ko kuma sai a ce kai parking sai a gama wulakanta ka.
To mun gode officer, ina jin da officer za mu kawo ƙarshen shirin mu kuma mun gode da waɗanda suka kira mu duka. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba wasanni a takaice.
Labaran wasanni.
Jama'a mun ji dadi da kuka samu damar sauraron wani sabon shiri na labaran wasanni. Yau za mu share fage da labarin Muhammad Salah dan kasar Misira nan da tauraron sai yake ta ƙara haske. A yanzu ma aje ma yayi wasu abubuwa guda biyu wato wanda ba duka wani dan kwalle ya taba yi ba a cikin ƴan kwallon da ke bugawa a cikin gasar Premier League ta Ingila. Na farko ya saka kwallon da ta kansance ita ce ta 32 a kwallon da ya saka a raga a kakar wasannin Premier League na wannan shekarar da muke ciki. Wanda kuma shi ne karo na farko da aka samu idan haka ta faru a cikin kakar wasanni mai wasanni kamar 38 a cikinta. Haka kuma Muhammad Salah ya zama dan kwallo na farko da ya saka kwallo a ragar kungiyoyi guda 17 na Premier League a cikin kakar wasanni guda. Aje ne kammala wannan abin tarihi din da ya kasance ɗaya daga cikin wanda suka saka kwallaye a cikin ragar da suka taimaka wa kungiyarsa ta Liverpool ta ci Brighton 4-0. A halin yanzu kuma kofa ta rufe wa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na zuwa shiga gasar wasannin cin kofunan zakaru bayan da ta sha kashi a cikin gidanta ma a hannun Newcastle United wanda suka ci su 3-0. Manchester United wacce daman dai ta riga ta samu zarcewa har ila yau dai duk da haka ta ci Watford 1-0 domin ta karawa miyarta ta gishiri. A ɗaya bangaren kuma zakaru Manchester City sun tabbatar da cewa sun samu maki 100% a gasar da suke yi a cikin Premier League bayan da suka ci Southampton 1-0 a wasansu na ƙarshe. To yanzu dai mun san cewa kungiyoyi guda hudu da za su wakilci Ingila a gasar zakaru ta Turai sun hada da Manchester City din da Manchester United da Tottenham Hotspur da kuma Liverpool. Wani jami'in wasanni a Najeriya ya ce Najeriya ta samu nasarar kaucewa shiga cece-kucen abinda ake samu a waɗansu ƙasashe inda akan kama 'yan wasa sun yi amfani da magunguna ko kuma ababen sha wanda suke ƙara musu kuzari. Ya ce hakan ta faru ne ta hanyar ilmantarwa da horaswa. Mai maganar Akin Gumi Amao shi ne shugaban kwamitin kula da lafiya na kwamitin Olympics na Najeriya ɗin kuma yana wannan maganar ne a hirar da yi da wasu wakili na kamfanin dallancin labarun Najeriya na nan. Kuma yana wannan magana ne bayan jawabin da yi a wajen wani taron karawa juna ilimi da aka yi a Lagos na kwanaki 3 domin tattauna matsaloli irin waɗannan. Bari mu karkare da bada jinjina da gaisuwa ga dan kwallon kafa na ƙasar kamar wato Karl Toko Ekambi wanda ya zama dan Afirka na farko da ya samu lambar yabo ta Mark Vivian Foe a cikin wasannin league na ƙasar Faransa. Wannan matashin ɗan shekaru 25 ya samu nasara akan Wahabi Kazri na Tunisia da kuma Bertrand Traore na ƙasar Burkina Faso da su ma suka yi kwaɗayin wannan lambar girma ɗin. Saboda haka yanzu shi Toko Ekambi shi ne ɗan Kamaru na farko kuma ɗan Afirka na farko wanda ya samu wannan lamba wacce aka kirkiro ta domin tuna da shi Mark Vivian Foe wanda ya yanke jiki ya faɗi kuma ya mutu a cikin filin wasa a shekarar 2003. Shi dai Toko Ekambi ya saka kwallaye har guda 17 wa kungiyarsa ta Angas a cikin wannan kakar wasanni da muke ciki, abinda ya sa ya zama ɗan wasa na 8 a duk league ɗin Faransa da ya fi saka kwallo a cikin ragar kungiyoyin da suke adawa da su. Haka kuma Toko Ekambi yana ɗaya daga cikin 'yan wasan Kamaru da suka wakilce ta a gasar cin kofin ƙalubalenka da nahiyar Afirka na Nations Cup a shekarar 2017 wanda aka yi a ƙasar Gabon. Jama'a abin da ya saka labaran wasanni yau kenan, sai wata Litinin, Allah ya kai mu huta lafiya.
yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Jakadan Amurka Alexander Lascaris da komandan sojan Amurka da ke runduna Afrika sun yi wani taro a Freetown babban birnin kasar Saliyo don tattauna ayyukan da suke gudanarwa a kasashen Afrika ta yamma. A lokacin ziyarar Jakadan Lascaris tare da jakadiyar Amurka a Saliyo, Maria Brewer sun sadu da shugaban kasar Julius Maada Bio domin tattaunawa akan harkokin soja, tattalin arziki da kuma tsaro. Daya daga cikin batutuwan masu muhimmanci da aka zanta akan su a lokacin taron shine bukatar samar da wata dabara game da harkokin teku da za ta taimaka mahukumomin kula da harkokin sufurin tekuna da za su taimaka wa kasar ta Saliyo wajen tsara manufofinta a nan gaba don samun riba mai tsoka kuma da dorewa da hada-hada da take gudanarwa a cikin teku. Amurka tare da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya kwanan nan sun ɗauki nauyin wasu shirye-shirye da niyyar shimfiɗa dabarun ayyukan tekuna da manufar sufuri da hidimomin ruwan ƙasar da kuma matakan da gwamnati za ta ɗauka don tabbatar da tsaron teku waɗanda dukkansu ke jiran amincewar gwamnatin ƙasar. Rawar da sojan ƙasar Saliyo ke takawa a shirin wanzar da zaman lafiya shi ma wani batu ne da ya janyo tattaunawa mai zurfi. Jakadun Amurka guda biyu sun jaddada cewa akwai bukatar Saliyo ta samu hanyoyin karfafa gwiwar rundunoninta na mayaka da yadda za ta shirya su kasance runduna mai tarbiyya wacce ta samu ingantacciyar horaswa kuma take iya bada jagoranci. Haka kuma a tattaunawar da suka yi da sabon ministan tsaro na Saliyo Simon Sherif, wakilan na Amurka sun yi tayin bada taimakon Amurka wajen tsara ingantaccen hanyoyi masu rahusa da za a yi amfani da su wajen kayan aiki don tabbatar da cewa rundunar sojan koda yaushe tana cikin hayyacinta idan ana maganar ayyukan kiyaye zaman lafiya. A ƙarshen ziyarar shi, Jakadan Lascaris ya ce ya ji daɗin ganin yadda ake gudanar da demokaradiyya a Saliyo kuma ya taya 'yan ƙasar murnar nasarar da suka samu wajen gudanar da zaben da aka yi. Wakilan sun yi godiya ga damar da suka samu na haduwa da shugaba Bio, sun ce kuma Amurka tana fatan ganin an ci gaba da samun wannan haɗin kan da ke tsakaninta da al'umma da kuma gwamnatin ƙasar Saliyo. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla yanzu ko labarai ne amma wannan karo a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa yana neman hanyar da zai taimaka wa wani kamfanin fasaha mallakar kasar China domin ya dawo da shi cikin harkokin kasuwanci bayan da hukuncin wata kotun Amurka ya janyo masa matsaloli. Sabon zababban Prime Minister Malaysia Mahathir Mohamad ya dakatar da babban Attorney General na kasar a shirye-shiryen da yake na sake bude wani bincike mai alaka da asusun saka hannun jarin kasar da ake kira 1MBD. Mahathir ya bayyana a yau Litinin cewa zai maye gurbin babban lauya Apandi Ali, wanda ya wanke tsohon Prime Minister kasar Najib Razak daga kowane irin laifi a cikin almundahanar da aka yi a shekarar 2016. Hukumomin Amurka sun ce jami'an 1MBD sun yi wadaka da kuɗin asusun wanda yawansu ya kai dalar Amurka biliyan 4.5, wanda aka samu waɗansu daga ciki a asusun Najib na banki. Kafofin yaɗa labarai a Japan da Koriya ta Kudu sun bayyana cewa wata tawaga daga Koriya ta Arewa ta isa birnin Beijing a yau Litinin domin zaman tattaunawa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan dare. Sai can da safe za a ji wasu abokan aiki mu dauki da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin wanda ta taimaka min muka gabatar da shirin,
Hafsat Bello dan mai soro,
da kuma wacce ta shirya ta bada umurni Julie Gresham, da injiniyan mu na wannan dare Suleiman Tarawale. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku, nake cewa a kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi nan nasa, amin summa, assalamu alaikum.